ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda yake unguwar GRA a garin Azarai a jihar Bauchi dan ci gaba da karatu na tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab Allah yarda da shi wannan ita ce halka ta 54 a wannan yammaci na Alhamis 7 ga watan Sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake dadai da 10 ga watan 3 shekara ta 2022 a halkar da ta gabata in ba a mance ba mun shiga babin da ake kawo mana falala na wannan khalifa shiryayye Umar dan Khattab Allah yarda da shi mun duba falalarsa ta farko wanda aka ambata mana ilimin sa da addinin sa da kuma karfin imanin sa a wannan yammaci zamu tashi kan falalarsa ta biyu shafi na 84 inda yace haibatu Umara wa khawfu shaytani minhu haibatu Umara wa khawfu shaytani minhu kwarjinin sayyidina Umar wato daga cikin falalar sayyidina Umar mutum ne wanda yake da kwarjini sosai kwarjinin sa da kuma yanda shaytan yake tsoron sa yana da kwarjini a idan mutane to ba mutane kawai ba ma shaydan ma tsoron sa yake yi kaga wannan ita ma falala ce a gare shi Allah yarda da shi karkashin wannan falala ya kawo mana hadisin Sa'ad dan Abi Waqqas Allah yarda da shi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar cikin sahihan su yace an Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala ista'dhana Umar على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله ثم قال لهن عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك هنا شيني حديث ديكا ومنا wanda ya kunshi bayani kan falala na sayyidina Umar wanda ke fito da kwarjinin sa da haibar sa a idan sauran al'umma musulmi kenan sahabban annabi da kuma yanda shaydan yake tsoron sa Abu Sa'id al-Khudri wannan hadisi daga gare shi aka samu yace ista'dhana Umar 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Umar ya zo gurin annabi gidansa kenan sai nemi izini yana so a bashi dama ya shigo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a dadai lokacin da sayyidina umar yake neman izini yana son shigowa ga ma'aiki wa indahu niswatun min quraish a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mata cikin matan quraishawa waɗannan mata ne waɗannan wasu malamai masu sharhin hadisi suka ce zai iya yuwa matan annabi zai iya yuwa matan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu kuma suka ce a'a ba matan annabi bane a'a wasu mata ne daban suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bukatunsu wasu sun zo da tambayoyi suna neman amsa daga gare shi wasu kuma sun zo da wasu bukatu daban na duniya to za mu zo mu ga shin matan annabin ne ko kuma wasu mata daban ne wanda suka ce matan annabi ne sun ce zai iya yuwa tare da su akwai wasu mata daban yace wa indahu niswatun min quraish sayyidina umar yazo yana nema a bashi izini ya shiga ga manzo sallallahu alaihi wasallam a dade wannan lokaci annabi kuma yana tare da mata cikin matan quraishawa shine suka ce da matansa ne za a ce wa indahu azwajuhu to amma tunda ba matansa bane sai aka ce wa indahu niswatun min quraish suka ce wannan yana nuna maka ba matan annabi bane da matan annabi ne za a ce a tare da shi yan akwai matansa ma'ana yana zaune da matansa lokacin da sayyidina umar yazo yake neman izini a bashi dama ya shiga yukallimnahu suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yastakthirnahu kuma suna nema daga gare shi ya yawaita magana akan abubuwan da suke gaya masa in ma ko tambayoyi suke yi sun yawaita tambayoyin suna nema daga gare shi ya yawaita amsoshi ga tambayoyin nasu ma'ana suna neman ya nema daga gare shi kuma neman ya yawaita na su ji maganarsa su ji bakinsa bisa abubuwa da suka zo da su na tambayoyi wannan yastakthirnahu malamai suna da fassarori guda biyu wasu suka ce tambaya suke kuma tambayar ta yi yawa suna neman su ji amsoshin duka tambayoyin daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a suna neman abun duniya ne suna neman ciyarwa to shi yasa wanda suka ce matan da suke tare da annabi din suka ce matansa ne sai suka kafa hujja da wannan yastakthirnahu din cewa in ba matansa ba wasu ba za su nemi abun ciyarwa da abun masarufi daga gunsa ba wannan ya nuna kenan matansa ne wanda kuma suka ce ba matansa bane suka ce to ai wannan ba bakon abu bane ta yiwu matan da suka zo ga annabi mazajen su bassana annabi kuma tunda shine shugaban kowa da kowa tunda mazajen su bassana sai zama wakilin kowa cikin iyalansa sai suka zo gurin annabi wata kilwani dan abin cafananta ya kare wata kilwata kuma batta ma da abinci annabi kuma duk wanda yazo gare shi inda yana da shi zai dauka ya bashi to wannan yasa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowa tana bijiro da bukatar ta gare shi aliyatan aswatuhunna dade lokacin da sayyidina umar ke neman izinin suna tare da annabi suna ta daga saututtukansu aliyatan aswatuhunna suna daga saututtukansu wannan gaban akwai wani abu da ya kamata mu yi la'akari da shi Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya ce ya alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi nan kuma an ce aliyatan aswatuhunna Allah ya hana muminai su daga sautin su sama da sautin annabi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryoyinku sama da murya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi kuma an ce matan da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyatan aswatuhunna ala sauti suna daga muryar su kan murya annabi yanzu wannan zamu ce sun saba ma wannan aya kenan ko kuma wani amsa zamu bayar a wannan gaban ko kuma zamu ce ba sai amfani da ayar bane ko kuma sun saba wa ayar sun saba ayar inda suna daga sauti kuma Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. To anan amsoshin da malamai suka bayar wannan gaban suka ce zai iya yuwa lokacin da wannan abu ya faru ba a saukar da wannan ayar ba. Kaga kenan su in an saukar da ayar ba sa wasa da ita, ma'ana ana saukarwa za su rungume ta hannu bibbi wajen kabbakata. To zai iya yuwa lokacin da suke zaune da ma'aiki suke magana da shi suke daga muryoyinsu sama da muryarsa ta yi a daidai lokacin ba a saukar da wannan ayar ba. Wannan shine martanin da wasu malamai suka bayar a wannan gaba. Kaga kenan babu matsala, ba wani iskali in har ya zama ba a saukar da ayar ba. Wasu kuma suka ce a'a, abinda shi marawaicin hadisin yake nufi cewa aliyatan aswatuhunna, yanzu idan mutum ɗaya yana magana, mutane da yawa suna magana koda ba su ɗaga muryarsu ba, za ka ji muryoyinsu sun yi rinjaye a kan muryarsa. Mun fahimci bayanin? Yanzu a samu mutum biyar a nan, kowa yana ta magana a lokaci guda, da mutum ɗaya a nan da yake ta magana shi kaɗai, ai ko shakka babu maganan wannan mutum ɗayan ba zai tasiri a kan maganganun waɗannan mutane da yawan ba. Asali ma maganganunsu za su danne maganarsa, saboda wai sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. To yanzu a lokacin da aka samu dandazo na mutane da suke magana lokaci guda koda ba su ɗaga muryarsu ba, wani kuma yana gefe shi ma yana magana, dole maganganun nasu za su yi rinjaye akan maganarsa. Wasu sai suka ce zai iya yiwuwa ta wannan fuskar ce, ba wai sun ɗaga muryar tasu sosai ta zarce ta annabi ba ce, a'a, tunda su suna da yawa dole muryarsu ta yi rinjaye kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci bayanin? Wasu sai suka bada wannan amsan cikin malamai. Wasu kuma suka ce a zai iya yiwuwa a cikinsu akwai wacce take da katon murya. Yanzu lokacin da aka saukar da wannan ayar, Thabit bin Qais bin Shammas ba kauracewa majalisin annabi yayi ba. Me yasa? Saboda yana da katon murya, ya koma ya je ya zauna gida yana ta kuka, ya ma daina zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuni curbe ganshi ba. Annabi kuma yakan bibiyi sahabbansa da al'amarinsu ya ga shin ko lafiya ko yau ban ga wani ba. Ya saba kullun yana ganin wane ya ga wane ya ga wane, rana guda bai ga wane ba zai tambaya ji ko lafiya. To shi ne wuni guda curbe ga Thabit ba yake tambaya menene labarin Thabit. Makwabcinsa ya ce zan je in binciko maka. Da ya je saitar da shi a gida yana ta kuka, me ya faru? Ya ce ai shi kan ya halaka, shi kan zai shiga wuta, aikinsa ya lalace. Me yasa? Ya ce ai Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Ya ce ni aikina ya lalace tunda ni ina da katon murya. Haka zo aka ba annabi labari, annabi ya ce a shi baya ciki dan aljanna shi. Kake ne yanzu wanda Allah ya halitta masa muryarsa katuwa, wannan hukuncin bai shafe shi ba. Kenan ba a so dai mutum yayi sauti mai karfi ya daga muryarsa sama da muryar annabi, babu ladabi. Kaga kenan za ka yi magana da wanda yake sama da kai ko wanda ya fi ka, ba a so ka daga murya, ana so ka sassautar da muryarka. Yanzu wanda zai daga murya gaban wanda yake ya fi shi kamar alama ce ta rashin girmamawa. Ka sassautar da muryarka a lokacin da kake tare da wanda yake sama da kai, sawa'un sama da kai a duniya ne ko kuma a lahira. A to ina ce a duniya mai shugaba ne na wani guri ko na wani yanki ko jagora, ai kaga yana sama da kai. A lahira kuma misali a ce malamai, kaga suna sama da kai. To wasu malaman sai suka ce a zai iya yiwuwa a cikin matan da suke magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai mace mai katuwar murya. To kai mai katuwar murya kuma ai ba yanda ya iya, shi haka Allah halitta masa muryar tasa. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah kuma ba zai kama rai da laifi ba sai abin da ya zo mata da shi, ita kuma wannan iya abin da Allah ya zo mata da shi kenan. Sai Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu, ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku, iya ikon ta kenan, ba za ta iya yin abin da yafi haka ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, iya wus'in ta kenan ita, ba ta da sama da haka. to shine su malamai suka ce zai iya yuwa cikin waɗannan mata da suke magana da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai matar da take da katon murya kaga tunda ita kuma haka Allah halicce ta Allah ba zai kama ta da laifi cewar muryar ta ya zarme na annabi babban kuma dalili wancan hadisi na Thabit bin Qais bin Shammas to akwai kuma ihtimali na hudu da wasu malamai suka kawo yanzu mun kawo ihtimaloli guda uku ko na farko muka ce zai iya yuwa lokacin da suke magana da annabi suke daga muryar tasu zai iya yuwa wannan ayat bata sauka ba bayan nan ta sauka kaga in haka ne ba matsala na biyu kuma muka ce zai iya yuwa taron su gaba daya muryoyin su gaba daya in an hada zai iya zarme muryar annabi tunda mai yawa mutane masu yawa in suna magana muryar su za ta iya cin muryar mutum daya a lokacin da yake magana sai kuma taujihi na uku da malamai suka yi wanda muka ambace shi shine ta yiwu a cikin su akwai mace wacce take da katon murya inda in tana magana muryar nata za ta iya dara ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam taujihi na hudu da malamai suka yi shine matan da suka yi la'akari da annabi mai sanyi ne mai taushin hali mai afuwa ga duk abin da aka masa to wannan yasa sai suke daga murya amma nan taujihin ba zai samu karbuwa ba saboda duk taushin annabi ai baya gani ai kuskure ya kyale sannan kuma sahabbansa taushin sa baya sa su saba wa Allah tunda in har Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi yanzu in sun daga kenan sun saba wa Allah fa kenan duk taushin annabi ba zai sa sahabbansa su saba masa to kaga wannan taujihi da aka yi taujihi ne mai rauni wanda ba zai samu karbuwa ba akwai taujihi na biyar shi ma yana da rauni biyun nan na karshe suna da rauni gara na daya da na biyu da na uku za su samu karbuwa na biyar da aka yi aka ce zai iya yuwa hanin maza kawai aka hana cewa da aka yi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi maza kawai aka hana banda mata to shi yasa su anan da suke magana da annabi suke daga muryar su to kaga wannan ma mai rauni ne me yasa ya zama mai rauni ai ba inda za a yi umurni ya zo ya takaita da maza sai in an samu dalili kuma ba dalilin da ya nuna takaituwan wannan hanin ga maza banda mata to kaga kenan yanzu taujihi na hudu da na biyar da aka masu rauni ne basu da karfi sai a watsar da su yanzu sai saura mana saura taujihi guda uku na farko cewa zai iya yuwa lokacin ba a saukar da ayat ba kun ga wannan yana da karfi sosai in ba a saukar ba ba matsala na biyu cewa da aka yi zai iya yuwa a cikin waɗannan matan akwai wacce take da katon murya kaga in an samu wannan ma abin da sauki sannan kuma na uku cewa da aka yi idan an samu taron mutane kuma duka suna magana a lokaci guda ko ba su daga murya ba muryoyin su za su iya rinjayen na mutum ɗaya kaga wannan duk zai samu karbuwa amma na farkon dai zai fi samun karbuwa kuma zai fi rinjaye cewar lokacin da suke magana da annabi suke daga muryoyin su zai iya yuwa ba a saukar da wannan aya ba aliyatan aswatuhunna suna daga muryoyin su falam mastazana umar lokacin da sayyidina umar ya nemi izini ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da nufin yana son shigowa qumna take sai suka tashi fabadarna alhijaba sai suke ta kokarin yin hijabi to wannan yana daga cikin dalilin da ko dalilan da malaman da suka tafi kan cewa matan da suke zaune da annabi suke daga muryoyin su tare da annabi matansa ne suka ce in ba matansa bane ba zai zauna tare da su ba ba hijabi an gane bayanin kenan wannan ya nuna matansa ne shine dalili daga cikin dalilai da wasu daga cikin malaman da suka tafi kan cewa matansa ne yake zaune da su to su kuma malaman da suka ce ba matansa bane suka ce a'a ai ba lallai ya zama hijabi na sutura ba zai iya yuwa hijabin da annabi yake nufi anan na shiga taitayin su inda suna ta maganganu gaban annabi ya rasulullah kaza kaza wannan tabijiro da tambayar ta wannan tabijiro da bukatar ta sayyidina umar yana zuwa sai kowa ta shiga taitayin ta suka ce zai iya yuwa wannan hijabin ake nufi fa badarna alhijaba fa adina lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini wa sayyidina umar matan nan da suka ji cewa fa sayyidina umar ne yake neman izini zai shigo ga annabi kowa sai ta shiga hankalinta sai suka yi tsamda rayukansu to fa adina lahu sai annabi yace ku je ku ce sayyidina Umar ya shigo gabanin ya shigo ko a ta yi tsambaranta masu maganganu ma sun yi shuru masu yawaita tambayowa annabi da sun yi shuru ko a ta shiga hankalinta ta nisu ta kama kanta fa dakala sayyidina Umar sai ya shigo tunda yanzu annabi ya bashi dama ya shigo sai ya shiga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhhak lokacin da ya shiga sai ga annabi yana ta dariya to shi bai san me ya faru ba to nan dariyar da ya ga annabi yana yi sai ya ji dadin ta sai ya ce abhakallahu sinnaka ya rasulullah ma'ana Allah ya dawwamar da dariyanka ya manzon Allah ma abin da yake nufi shine yanzu dai yawanci ai ka san dalilin da ke sa mutun yayi dariya shine in ya ji dadi ko na abu ya burge shi ko ya kayatar da shi ai abu ba zai fusata ka ko ya bata ma rai kai dariya ba ko yawancin kaga ana dariya to ana cikin dadi ne da lumana da kwanciyar hankali abun dadi zai saka dariya abun da ya burge ka zai saka dariya to shine sai yake addu'a cewar Allah ya dawwamar wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da za su sanya shi yayi dariya ma'ana abubuwan da za su kayatar da shi su ta sa shi ta dariya har abada ba wai yana masa addu'a Allah ya dawwamar da dariyarsa bace tunda yawan dariya ai ba a san sa a yana masa addu'a Allah ya tabbatar ya dawwamar da abubuwan da za su burge shi wanda za su ta sa shi dariya har abada saboda su suna so su ga farin cikin annabi idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin farin ciki to abun yana burge su suna jin dadin haka suna jin dadi su ga annabi yana cikin farin ciki kuma in annabi yana cikin tashin hankali abun yana ba su takaici yakan sa su cikin wani matsanancin yanayi to shine sayyidina Umar yake wannan addu'a cewa Allah subhanahu wata'ala ya dawwamar wa annabinsa farin cikin da zai sa shi yayi yayi ta dariya ma'ana ba wai yana roƙa masa yawan dariyan bane yana roƙa masa farin ciki sannan Allah ya gusan masa da abin da zai hana shi dariya shine bakin ciki kenan addu'a yake wa annabi Allah ya dawwamar masa da farin cikin sa to shine sai annabi yake bashi labarin dalilin da ya sanya shi dariya yake ce masa ajibtu min haula illati kunna indi yace ina mamakin waɗannan matan da suke tare da ni falamma sami'na sautak da suna ta maganganu wannan ta bidiro da bukatar ta wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza suna ta maganganu ba burki ba waƙafi ba full stop amma suna jin muryarka ibtadarna alhijaba kowa sai ta shiga hankalinta kowa sai ta shiga taitayinta to shi yasa malaman da suka tafi kan cewar ba matan annabi bane suka ce nan ibtadarna alhijaban ba wai suka yi hijabi bane a kowa sai ta shiga hankalinta kowa ta yi tsamdaranta kenan dai dama suna zaune cikin hijabansu tunda ba matansa ba kala Umar to bari ku ji dalilin da malamai na biyu suka ƙara dogaro da shi kan cewa ba matan annabi bane sai sayyidina Umar ya ce fa anta ahqqu an yahabna ya rasulullah suka ce to ai kai ya kai manzon Allah inji sayyidina Umar kai ka fi cancanta a ga kwarjininka kai ka fi cancanta a ga haibarka kai ka fi cancanta a ga girmanka sama da ni Umar ta ya za a yi ni su ga girmana su ga kwarjinina su ga haibana kai ba su gani ba shine ce fa anta ahqqu an yahabna ya rasulullah ai kai kafi ni cancanta su ga kwarjininka da haibarka da girmanka kafi ni wannan cancantar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya juyo ga waɗannan sai sayyidina Umar ya juyo ga waɗannan mata sai yake ce musu ya aduwati anfusihinna kun ji dalilin da malamai na biyu suka tafi da shi suka dogara da shi kan cewa ba matan annabi bane saboda wannan lafazi na sayyidina Umar cewa ya ku abokan gaban kawunan su yanzu sayyidina Umar zai yi matan annabi wannan lafazi ya aduwati anfusihinna ya abokan gaban kawunan su ya makiya kawunan su atahabnani shin yanzu kuna ganin girma ta kuna ganin kwarjini na da izza na da haibata wala tahabna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba ku ganin kwarjinin manzon Allah, ni ku ga haiba ta da kwarjinina, ba za ku ga haiba da kwarjinin manzon Allah ba, amma kun cika makiya kawunan shi. Kaman kace kai wannan akwai makiyin Allah, to yana ga in yace musu makiya Allah kaman abun yayi zurfi da yawa, gare yace musu makiya kawunan su, kaga kaman dai ya dan kausasa musu ko. Magana ce wacce take da dan zafi, saboda sayyidina Umar dangane da annabi baya sake baya sakwa sakwa akan al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa mayar musu da wannan martani. To yanzu idan matan annabi ne, sayyidina Umar zai musu irin wannan lafazi? Ba zai musu ba, duk da cewa akwai Esther cikin su. Kaga in Esther ita kadai ce zai iya mata sama da haka ma, tunda Esther ce ta cikin sa. To amma sauran ai ba ƴaƴansa bane, sauran matan annabi, kuma ganin girman annabi zai hana shi a gaban annabi yayi wa matan annabi irin wannan lafazin. To kun ga wannan tabbas ra'ayin malamai na biyu yana da ƙarfi cewa ba matan annabi bane, saboda in matan annabi ne sayyidina Umar ba zai musu irin wannan lafazin ba. Fa qulna, sai suka ce, yanzu su kuma za su faɗi dalilin su da yasa a gaban annabi suke ta maganganu, suke ta bayanai, suke ta zuba, amma kuma da sayyidina Umar yazo kowa ta shiga hankalinta. Fa qulna, sai suka ce na'am, suka ce imana, dole muna ganin kwarjininka sama da yanda muke ganin kwarjinin annabi, me dalili? Suka ce anta afaddu wa aghladu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ai kai kafi manzon Allah tsanani, kafi manzon Allah zafi, shi yasa muke ganin kwarjininka sama da na manzon Allah. Yanzu sun faɗi dalilin su, kenan ba wai don sun rena manzon Allah bane, a'a, girman manzon Allah da matsayinsa yana nan a tare da su, kuma yana nan a zuciyarsu. Amma me yasa yanzu suna magana da annabi, wannan tace kaza, wancan tace kaza, suna jin sayyidina Umar yazo kowa ta shiga taitayinta? Saboda tsananin sayyidina Umar, wanda har ya zarmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ƴan uwa, a wannan gabar cewa da suka yi, kai kafi manzon Allah tsanani, kenan manzon Allah yana da tsanani? Ha, yana da shi mana a bayanin su, tunda sun ce kenan kaman ai yanzu kaman siffa ce ku yi tarayya da kai da wani, shi kuma ya dara ka a wannan siffa. Mun gane, kaga haka zamu ce manzon Allah ba shi da tsanani ko? Duk wanda kuma zaka tambaye zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da tsanani, musamman ana karanta maka kissar rayuwarsa, tarihin rayuwarsa, ɗabi'unsa, siffofinsa, yanda ya mu'amalanci mutane, zaka ga babu tsanani tare da annabi. To amma a bayanin su nan da suka yi cewa anta afaddu wa aghladu, kai kafi tsanani da tsanantawa akan manzon Allah, kenan shi ma manzon Allah yana da shi, amma sayyidina Umar ya fi shi. An gane bayanin. Kuma Allah subhanahu wata'ala kore wa annabi tsanani, yace walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik, yace ya kai annabi da ka kasance faddan mai zafin rai, ghalizan mai dacin rai, lam faddu min hawlik, da duk sun watse daga gare ka. Kenan wannan ya nuna annabi ba shi da zafi, ba shi da dacin rai, ba shi da zafafawa wajen mu'amala, mai taushi ne, mai tausasawa wajen mu'amala. To amma me yasa a nan gurin suka ce sayyidina Umar ya fi annabi? Kenan annabi shi ma akwai wani ɗan ƙadari tare da shi, sai dai sayyidina Umar ya zarme shi. Me yasa suka faɗi haka? Na'am. Saboda faɗin gaskiya. Na'am. Saboda su faɗa ma sayyidina Umar gaskiya. Shi. Oh, wato shi ma annabin yana da zafin, amma a wajen faɗin gaskiya ko? Haka. Haka. Bayanin naka zai samu gurbi. Bayanin naka kusan kamar shigensa malamai suka yi, sai dai ba kai tsaye ba, cewa annabi a tsakaninsa da muminai mutum ne mai taushi sosai, shi yasa Allah ya kore masa zafi, cewa walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. To amma kuma dangane da munafukai da kafirai mai zafi ne mai tsanani ne, kenan annabi yana da zafi amma ba wa kowa ba, zafinsa akan munafukai da kafirai ne. Amma in an zo kan muminai, mutun ne mai taushi, mutun ne mai sauki, ba Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya masa umarni cha ayyan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina, sai Allah ya ce me, waghluz alaihim, ka tsananta musu. Kenan annabi yana da tsanani gawa ga kafirai da munafukai. Kenan tsananin da suke nufi anan na annabi ba akan su ba muminai, a akan munafukai da kafirai. Annabi yana da tsanani amma nasa bai kai naka ba, nasa ya takaita ne akan kafirai da munafukai, kai kuma tsananinka har akan muminai. Mun gane bayanin shi yasa suka ce anta afaddu wa aghladu min rasulillah, kai kafi annabi sallallahu alaihi wasallam tsanani da zafi. To anan annabi dan ya tabbatar da su akan abin da suka fada, sai ya ce ihan ibn al-khattab, ya ce karka tsananta musu ya kai dan khattab, abin da suka gaya maka sun gaya maka dalilansu ne, ka daina zargin su, karka kushe su, karka dauka cewa sun yi abin da bai dace ba, tabbas sun fito maka da dalilansu. Sai annabi zai karfafi maganansu, sai ya ce wallazi nafsi biyadi, ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa. Yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai karfafi maganan waɗannan matan ne, hujjar da suka kawo sayyidina Umar lokacin da ya zarge su cewa taya za a yi su ga kwarjininsa, ba za su ga kwarjinin annabi ba. To shine annabi da suka faɗi dalilin su cewa sayyidina Umar ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam tsanani, ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam zafi. To sai annabi yake so ya karfafe su, sai ya taka wa sayyidina Umar burki akan ya daina zargin su. Sai annabi yake cewa wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina ke hannunsa. Waye ran annabi ke hannunsa? Shine Allah. Kenan annabi ya rantse da Allah, annabi ba rantsuwa da kowa sai Allah. Mu ma ya hore mu kar mu rantsuwa da kowa sai Allah. Yace man kana halifan falyahlif billah, duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah. In ji annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina ke hannunsa. Malakiyaka shaytan salikan fajjan qatt, nabi yace na rantse da wanda raina ke hannunsa, shedan bai taba haduwa da kai ba, ya kama wata hanya zai bi, kai ma ka kama wannan hanyar zaka bi. Illa falaka fajjan ghayra fajjik, face ya canja hanya bi wata hanya da ba taka ba, kar ya zo ya hadu da kai, ka kama hanya zaka bi. Shedan ma ya kamo hanya sai ya hango ka, to zai canja hanya. Yanzu ko bashi kake bin mutum aka dau lokaci bai biya ka ba, in ya hango ka a hanya zai canja hanya, tsoron kar ya zo ya hadu da kai. To haka shedan yake da shi da sayyidina Umar, yanda ka san sayyidina Umar na bin sa bashi, tsoro yake ya hadu da sayyidina Umar. To in har shedan zai ji tsoro, duk ta kadarancin shedan da bidirewansa, shedan da ya yi taurin kaiwa Allah, Allah ya masa umarni ya yi sujjada wa annabi Adam, ya ce ba zai yi ba. Me yasa? Ya ce shi an halice shi da wuta, annabi Adam an halice shi da yunku, a asjudu liman khalaqta tina, ya Allah shin yanzu zan faɗi yi sujjada ga wanda ka halice shi da tako? Khalaqta ni min narin wa khalaqtahu min tin, ni ka halicce ni da wuta, shi ka halicce shi da tabo, ai wuta duk inda aka je aka zo ya fi tabo. To ta za a yi masa sujjada? Yace ba zai yi ba. Ya bijirewa Allah subhanahu wata'ala. Sai gashi kuma yana tsoron sayyidina Umar, yana tsoron ya hadu da sayyidina Umar. Shine annabi yace malaki yaka shaytanu salikan fajjan, shaytan bai taba haduwa da kai ba, ka kama wata hanya zaka bi ta. Illa falaka fajjan ghayra fajjik, face ya kama hanya bacce ba taka ba, ma'ana face ya canja hanya, ya bi wata hanya daban sabanin hanyar da kai ka bi, ya kai sayyidina Umar. To yanzu abin tambaya a nan gobe, kun ga annabi dai sadiqul masduq ne, gaskiya ne kuma abin gaskatawa, sannan kuma ma yantiqu anil hawa, duk abin da annabi ya faɗi wahayi ne aka masa. To yanzu wannan labari da annabi ya bayar cewa shedan ba zai hadu da sayyidina Umar ba, a hanya guda face ya canja, a fi wata hanya ba hanyar da sayyidina Umar yake ba, wannan a hakika haka ne ko kuma annabi yana so ya fito da jajircewa da dogewa da tsanani na sayyidina Umar kan addini da tsayuwarsa kan addini wasu malaman suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam misali yake so ya fito da shi kuma yana so ya nuna yanda sayyidina Umar yake tsaye akan gaskiya ta yanda shedan ma ya ɗebe tsammani akan sa ba wai hakikanin hakan annabi yake ne wasu kuma suka ce a hakikanin sa ne in dai sayyidina Umar zai fito shedan ya ganshi to zai canja hanya wato sayyidina Umar ba shedan kenan shedan yanzu ya ɗebe tsammani ba zai tasiri kan sayyidina Umar ba ai mun san wanda ya samu kariya ta musamman shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya samu kariya ta musamman daga shedan ta yaya annabi yana dan karemi dan shekara hudu ba Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku guda biyu ba ciki da mala'ika jibrilu su zo su tsaga kirjinsa su fidda zuciyarsa su tsaga ta su fidda rabon shedan ai wannan ya faru ga annabi asirarsa ko Allah ya aiko mala'iku sun tsaga kirjinsa sun fito da zuciyarsa sun tsaga ta sun fitar da gudan jini sai suke cewa annabi wannan shine rabon shedan tare da kai sai suka yar kenan yanzu shedan ba shi da rabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka sanya zuciya annabi cikin wani baho na zinari suka wanke ta da ruwan zamzam yanzu an tsarkake ta daga duk wani sharri da makirci da kaidi da cutarwa na shedan shine malamai suka ce wannan zai nuna maka duk wani abin halitta da za a halitta nan gudan jinin na tare da shi wannan gudan jinin kuma kaman kurar karfe take wajen jawo shedan shi yasa a cikin kankanin lokaci zaka ga mutun ya saba Allah wani lokaci sai ma yayi sai ya faɗa kai ce ka yanzu ni nayi kaza sharri ne fa na shedan da kuma wannan gudan jinin da take cikin zuciyarsa wanda Allah ya halicce shi da ita wanda shi annabi an tsarkake shi shedan ba shi da rabo ga annabi to sayyidina Umar ba shi da wannan gudan jinin ne yana da shi sai dai shi Allah ya masa tawfiki tsayuwansa da jajircewansa kan addini da tsananinsa kan addini yasa shedan yake tsoronsa akwai wannan gudan jinin da shedan zai iya zuwa gudan jinin zai iya cizgo shi amma shedan na tsoro sai ya gudu shine malamai suka ce nan zai nuna maka idan dai mutum zai tsaya a tafarkin Allah shedan bayan da ya iya da shi shi yasa Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna tunda shedan a gaban Allah ya dau alƙawari cewa sai ya halakar da ƴaƴan annabi Adam la ugu yanahum ajma'ina ajma'ina fa yace ai duk ƴaƴansa tunda yanzu an ce masa sujjada yayi taurin kai yaki Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa ya nemi alfarma gurin Allah Allah ya masa yace ya Allah ka barni mana rayu har zuwa tashin kiyama Allah ya ce ya masa wannan alfarma sai ce to shi ko yayi rantsuwa da Allah duka ƴaƴan annabi Adam duk sai ya batar da su sai ce illa ibadata minhumul mukhlasin Allah kuma a ƙarshe ya ce masa inna ibadi laysa laka alaihim sultanu bayina baka da iko baka da tacewa baka da rinjaye baka da buwaya a kansu inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka minal gawina shine malamai suka ce duk wanda ya tsayu a turba ta addinin musulunci ya yi riko da shari'a iya iyawarsa gwargwadon ikonsa to shedan zai nisance shi kamar yadda ya nisanci sayyidina Umar Allah ya yarda da shi wannan takaitacciyar kissa da muka karanta ƴan uwa babban abin da zamu fita da shi falalan sayyidina Umar falalan sayyidina Umar wacce take mai girma ta fiskoki da yawa inda in mun kula da babin ce mana yayi haibatu umara wa khawfu shaitani min kwarjinin sayyidina Umar abu na farko zamu fahimci cewa sayyidina Umar yana da kwarjini a idan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutum ne wanda baya tolerating na wargi musamman abu in ya shafi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu zamu fahimci tsayuwan sayyidina Umar kan addini hakan ya sanya shedan yake tsoron sa kenan yanzu sayyidina Umar shi ma ma'asumi ne ba ma'asumi bane ko to amma shedan kuma ya kaurace masa saboda ibadarsa kenan dai shi sayyidina Umar ba ma'asumi bane sai dai kuma shedan ya kaurace masa saboda jajircewansa da tsayuwansa kan tafarki wacce take madaidaiciya. Daga cikin abubuwan da zamu dauka karkashin wannan kissar da muka karanta, mutun ya zama mai saukin hali, mai taushin hali, abun so ne, abun burgewa ne, saboda mutane za su sakankance da shi kuma za su sake da shi. Yanzu wayannan mata da suke tattauna da Annabi, me yasa suka sakankance da Annabi? Suke ta tattauna kuma suke ta bijiro da bukatunsu a Annabi saboda taushin hali irin na Annabi. Kaga wannan zai nuna mana falalar taushin hali da saukin hali. Sannan kuma a cikin kissar za mu fahimci kololuwar hakuri na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matan nan sun zo suna ta magana, annan ta ce kaza, annan ta ce kaza, amma Annabi bai tanka ba, sai da sayyidina Umar ya zo, sai kuwa ta shiga taitayinta. Abu na kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta, ba shi halatta ka je ka shiga ga mutum ba tare da ka nemi izini ba. Kenan izini, wannan shari'a ce ta shara'anta, karantarwa ne, ladabi ne daga cikin ladubba na addinin musulunci a nemi izini. Za mu je ga falalarsa ta uku. Ya ce mulhamu hadhihi al-umma, wannan ita ce falalar sayyidina Umar ta uku da ya kawo mana. Mulhamu hadhihi al-umma, sayyidina Umar shine mulham na hadhihi na wannan al'umma. Me ma'anan mulham? Shine wanda ake masa ilhama. Mulham shine wanda ake masa ilhama. Ai mun san ilhama shine zaka ga mutun ya faɗi kaza kuma sai ka ga yanda ya faɗa abun ya faru yanda ya faɗa. Ai in ba mu mance ba, a baya mun ga isharori irin haka ga sayyidina Umar. Zai faɗi kaza kuma sai ka zan da ya faɗa ya tabbatu kamar yanda ya faɗa. Mun ga misalai da yawa. Yanzu lokacin da Annabi ya je dawafi jikin ɗakin Ka'aba, sayyidina Umar ba ya bashi shawari ba cewa ya je makamu Ibrahim ya yi sallah. Annabi bai daga kai ba. Allah ya saukar da aya ce wata tasiru min makami Ibrahima musalla. Allah ya umurni wa Annabi da shi da sahabbansa su riki makami Ibrahim a matsayin gurin sallah. Wannan shawari ne na sayyidina Umar, Allah ya tabbatar da ita. Lokacin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, shugaban munafikai, ya rasu, ɗansa Abdullahi ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya nemi alfarma biyu. Na farko, Annabi ya bada alkabbarsa a masa likafani, Annabi ya ɗauka baya. Na biyu, Annabi ya tsaya masa sallah, Annabi ya ce zan masa. Aka wanke shi, aka fito da shi. Annabi ya zo ya tsaya zai masa sallah, sayyidina Umar ya kama mayafin Annabi ya ce ya Rasulallah, za ka masa sallah bayan ya yi kaza. Sai ce sayyidina Umar, ban ni in masa sallah. Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan la yaghfir Allahu lahum. Ko da za ka nema musu gafara sau 70, Allah ba zai gafarta musu ba. Ya ce da ya san in ya kara sama da 70, Allah zai gafarta musu, zai kara. Gashi irin cutar wanda ya taiwa Annabi da shi da iyalansa da sahabbansa. Ya tsaya masa sallah bayan ya idar, Allah ya saukar da aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Aka hana Annabi sallawa wa munafukai. To kaga wannan ilhama ake kiranta, tunda sayyidina Umar ai ba wahayi ake masa ba. To shine a wannan guri ya kawo mana wannan cewa mulhamu hadhihi al-umma, sayyidina Umar shi a cikin wannan al'umma ba wanda ya kai shi wannan baiwa na ilhama din. Amma kenan yafi sayyidina Abu Bakar. Bari mu karanta hadisin. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi ma qablakum min al-umam nasun muhaddathuna fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun fitar da shi cikin sahihansu, hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad kana fi ma qablakum, cikin al'ummar da suka zo gabaninku ya kasance ana samun muhaddathuna, waɗanda za a zo a ba su labarin abu kaza da zai faru, wato wanda za a musu ilhama kenan, wanda za a musu ilhama a gaya musu kaza zai faru kuma su faɗi kamar yadda suka faɗi kuma abin ya faru. Kaga wannan ba za a ce sun san gaibu ba, na farko kenan. Na biyu kuma ba za a ce wahayi ba ne, saboda wahayi ba a yi wa kowa sai manzo, sai Annabi, su ne ake musu wahayi kenan. Yanzu wanda ba manzo ba, wanda ba Annabi ba, nasa ana kiransa ilhama, ya bada labarin abin da zai faru kuma ya faru kamar yadda ya bada labari, saboda la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Nassoshi da dama sun tabbatar da haka. hatta annaba ba su san gaibu ba idan sun ba da labari ga abin da zai faru bai faru ba na ana kiransa ne mu'jiza saboda kowane annabi da mu'jiza irin tasa gagara ba dau Allah zai bashi abin da zai kece tunani da hankali na dan adam dan ya tabbatar da annabcinsa da manzancinsa to akan samu kuma bayin Allah na kwarai waliyan Allah wanda Allah zai iya musu ilhama to sayyidina Umar yana daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin al'ummun da suka zo gabaninku akan samu mutanen da Allah ke musu ilhama yace in har za a samu cikin al'umma ta to sayyidina Umar ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam in har za a samu cikin al'umma kenan ba za a samu cikin al'umma annabi ba Annabi ya ce in har za a samu cikin al'ummata to sayyidina Umar fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar kenan ba za a samu cikin al'umma annabi ba na'am kuma gashi an samu ma aiko sayyidina Umar to cewa da annabi yayi fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar me kenan yake nufi yana kamar ba za a samu bane yasa annabi yayi wannan magana malamai suka ce wannan ba wai shakku annabi yake ba yana ba su labari ne in har za a samu to Umar ne kuma an samu Umar din kamar yadda annabi ya fadin hakan yazo yayi ta faruwa da shi zai fadi kaza ya fadi kaza ya fadi kaza kuma yanda ya fadi sai Allah ya tabbatar da abin da ya fadi din yanzu ko a kamammin yaki na Badar sayyidina Umar baba da shawari yayi cewa a kakkashe su ba sayyidina Abubakar yace a kar a kashe su a bar su a karbi fansa daga gurin su saboda dalilai guda biyu dalili na farko akwai fatan in ba a kashe su ba gaba su musulunta dalili na biyu kuma an karbi fansa daga gurin su za a amfana da shi wajen ƙara shirya dakarun musulunci wannan shine ra'ayin sayyidina Abubakar annabi sai karkata kan ra'ayin sayyidina Abubakar Allah sai saukar da aya ta alqur'ani ya zargi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma kana لنبينا أن يكون له أثر حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الله سقد آيات كن سورة الأنفال ينون رأي سيدنا عمر شيني فأقول أن ددي زي فتومك دا إلهام دا الله سبحانه وتعالى يكي يوا سيدنا عمر الله ددش تو تنبايا أنا نقول من دا أظم بجرو دا إتقبان مكرن تحديثي سيدنا عمر أكي مغانا أنا بأكاو سيدنا أبو بكر با kina wannan yana nuna sayyidina Umar yafi sayyidina Abubakar tare da cewa mun san sayyidina Abubakar yana gaba da sayyidina Umar wajen me wajen falala alai a bangaren ilhama sayyidina Umar yana gaba da sayyidina Abubakar wato in an zo dai batun ilhama nan sayyidina Umar ya dara sayyidina Abubakar kenan a wannan gaban ya fi shi falala alayin ilhama to wannan maganan zai samu karba duk da cewa malamai sun mai da martani a wannan gaban suka ce wannan magana da annabi yake yi sahabbansa da yake magana da su a lokacin Abubakar baya kenan yana magana da wanda suke zaune tare da shi ne suka ce zai iya yiwa lokacin Abubakar baya nan suka ce to a kaddari ma Abubakar din yana nan kuma annabi ma yana nufin duk al'ummarsa ba wai iya wanda suke tare da shi lokacin da yake maganan ba nan ma suka ce suna da martani akwai martanin da za su bayar ba wannan baya nuna cewa sayyidina Umar ya dara sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar shine matakin farko aka ce to me za ku ce a wannan gaban suka ce zai iya yiwuwa ilhamar da annabi yake nufi a nan ta magana ce shi kuma sayyidina Abubakar yana da ilhamomi da yawa wanda sun fi na sayyidina Umar wanda ba na fatan baka ba na furuci ba na ra'ayi irin ra'ayinsa da zai bijiro da shi in ka kalla kuma ko kuma ka kalli natijar abin da ta faru daga ƙarshe sai ka ga ra'ayin nasa yayi rinjaye kan ra'ayin sayyidina Umar sai ka fahimci cewa shi ma ilhamar ce Allah ya masa wanda tana nan a jikinsa wai shi ilhamarsa a jikinsa take inji malamai suka ce ilhamar sayyidina Abubakar a jikinsa take sayyidina Umar kuma sai an bijiro masa da ita yake fadi kaga wanda a jikinsa take ai tasa ta zarme ne wanda sai an bijiro masa da ita yake fadi sai suka ce ba wai sun fadi magana haka bane suna da dalilai
to me dalilanku suka ce idan mun duba mun ga abubuwan da suka yi ta faruwa ta yanda sayyidina Umar zai ce kaza sayyidina Abubakar ya ce kaza da ƙarshe kuma sai a ga abin da sayyidina Abubakar din ya faɗi shine yayin rinjaye kuma shi Allah ya tabbatar suka ce suna da misali masu tarin yawa na farko suka ce a Hudaybiya sulhul Hudaybiya ai in ba amince ba mu dade da gama ba lokacin da mushrikai suka zo da sharuddan su suka gindaya wa annabi sharudda na son kai da rashin girma da rashin girmamawa annabi ya karba abun bai wa sayyidina Umar dadi ba baya da ya samu annabi ba yana cewa ya rasulullahi shin kai ba manzo bane yace ni manzo ne shin abun da muke kai ba gaskiya bane abun da suke kai ƙarya annabi yace haka ne yace to yaya za a yi mu karbi kaskanci a addinin mu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya sayyidina Umar yace inni rasulullahi walastu usihi wa huwa nasil inji annabi yace kai Umar ka sani fa ni manzon Allah ne fa hukuncin da nayi ba zai zamanto hukunci na gangan ba ko hukunci mara kyau ba ko hukunci mara karfi ba hukuncin da ni hukunci ne mai kyau mai karfi wanda zai lasted kuma Allah zai taimake ni tunda ni manzon sa ni kuma ba zan saba wa Allah ba tunda ni manzon sa sayyidina Umar bai daddara ba sai tafi gurin sayyidina Abubakar lokacin da wannan maganganu ya faru tsakanin annabi da sayyidina Umar Abubakar baya nan sai je samu sayyidina Abubakar yana so sayyidina Abubakar ya tafi akan fahimtar su su zo su gamsar da annabi cakar annabi ya yadda da wannan sharudda na rashin kirki rashin mutunci rashin girmamawa na son kai yaje ya samu sayyidina Abubakar yake ce masa shin manzon Allah ba manzon Allah bane yake tambayan sayyidina Abubakar me sayyidina Abubakar yace masa yace kwarai manzon Allah ne kuma ba zai saba wa Allah ba Allah ne zai taimake shi mun ji lafazin sayyidina Abubakar irin na manzan Allah kuma baya tare da manzan Allah lokacin da manzan Allah yayi wa sayyidina Umar wannan lafazi din cewa yayi da yake cewa sayyidina Umar inni rasulullahi walastu usihi wa huwa nasir to da yaje ya samu sayyidina Abubakar yake ce masa shin ba shi ba manzan Allah bane me sayyidina Abubakar yace masa innahu la rasulullah wala yusihi wa huwa nasiruhu irin lafuzan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce kaga wannan ilhama ce Allah ya wa sayyidina Abubakar yace ya Umar iltazim bi ghazrihi ko istamsik bi ghazrihi inji sayyidina Abubakar ka kiyaye umurnin sa kar ka saba masa inji sayyidina Abubakar ya gaya wa sayyidina Umar kuma da aka zo sai aka wayi gari wannan ra'ayi da annabi da Abubakar suka tafi shine da dai kuma shine akai nasara akai kaga wannan misali ne malamai suka kawo misali na biyu da suka kawo da zai nuna cewa sayyidina Abubakar duk da lokaci ya kure ko sai sayyidina Abubakar mulham ne ilhamarsa tana nan a jikin sa mutuwa annabi sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ba sayyidina Umar ya dauki takobi yana zaga cikin garin Madina ba yana cewa sai annabi bai mutu ba ya je ya gana da Ubangiji ne zai dawo zai yanke harshen duk wanda yace ya mutu ya yanke hannayensa da kafafunsa a sassabe yace duk wanda naji ya ce annabi ya mutu sai na soke shi yana zaga cikin garin Madina sayyidina Abubakar ya dawo yazo ya kalli annabi ya fahimci annabi ya rasu da gaske amma sauran sahabbai duk dimaucewa suka yi suka ce wannan ilhama ce da take cikin jikin Abubakar da ya fito tar da sayyidina Umar yana ta magana annabi bai mutu ba duk wanda yace annabi ya mutu zan killa kansa bai mutu ba yaje gana da Allah kamar yadda annabi Musa yaje gana da Allah sayyidina Abubakar yace masa yi shiru bai yi shiru ba sai yayi muqaddima man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyul la yamut sayyidina Umar yace sai naji wannan ayar kaman ban taba sanin ta ba duk da cewa na haddace ta sai ni yanzu kafafuna ba za su dauke ni ba take sai na zauna na fahimci cewa manzon Allah ya rasu suka ce wannan duk ilhama ce ta sayyidina Abubakar ya bankado abubuwan da wasu basu bankado ba ina ga saboda kuren lokaci sai mu takaita anan abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته